Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro kika don ka mai ba. Ku da maha tambaya nike da. Ku da maha tambaya nike da. Menene duniya? Menene dadin duniya? Menene duniya? Menene dadin duniya?
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau aka cika makonni 2 da kwana 3 da awon gaba da ƴan matan sakandaren dafti 110 bisa ga adadin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar, ba tare da sanin ainihin inda suke ko kuma halin da suke ciki ba. A ci gaba da bin diddigin wannan lamari, wakilin Haruna Dauda Biyu ya kuma zanta da Malam Adamu Dan Borno, wani mai sharhi kan harkokin tsaro a shiyar arewa maso gabacin kasar, wanda ya bayyana lamarin da cewa
abubuwan da yake tafiya a Northeast gaskiya abubuwa ne wanda wannan gwamnati da ake ganin gwamnatin talaka ce mutanen Northeast da Najeriya da arewacin Najeriya gaba ɗaya suka zaba, gaskiya ta yi failing na mutanen wannan yanki. Domin in ana maganar security, ana fa magana ne kawai a radio da television, amma a aikace din gaskiya ba haka bane.
Ba ka ganin abin da ke ana kama ƴan kungiyar Boko Haram, wasu na ne kansu, ba ganin kamar wannan ma wani nasara ne za a ce an ganshi zahiri.
Waɗanda ake killacewa a ƙauyuka ne in aka je aka same su, dama suna cikin ƙarni na wuya na Boko Haram, sai su ce shikenan sai ayi musu kudin goro, amma zahirin magana din bayan Boko Haram bane. Sannan kuma abubuwan da ke tafiya a baya shine still yake tafiya a yanzu. Har yanzu a ce gwamnatin nan tana da shekara 3, yansu tsirarin yara a ce sun fitini mutanen Northeast, gaskiya wannan din ba karamin lalacewar gwamnatin bane.
Gashi zahiri dai ana ganin kamar da garuruwa ko kuma kananan hukumomi 20 da wani ba jihar Borno ba iya ma shiga, yanzu ana shiga waɗannan kananan hukumomi. Ba ganin kamar wannan za a iya cewa an ci nasara game da yakin da ake yi.
A shiga ƙauyuka da ake yi da ake fada, har a dadin inda za a bi irin waɗannan hanyoyin za a iya shiga. Yanzu yau in zaka bi hanyar Dambuwa da harbe-harbe zaka bi wannan hanya, to dadin ma in zaka yadda zaka bi da harbe-harben ai zaka iya bi. A fito a yaki wannan abun, kuma su daina siyasa da shi shugaban kasa ya tsaya ya zo ya kalli mutanen Borno da suka bashi ƙuri'a, ya zo ya duba ya ga wannan abun tukun gaskiya ne ma ana yin wannan abun ko kuma ba a yi. Ya zo ya bi hanyar Maiduguri ya je Biyu, ya zo ya bi hanyar Bama ya tafi Mubi. In ya so ya ga cewa lalle sojojinsa suna aiki ko ba su aiki, National Security Adviser shi dan Manguno ne, ya zo ya kwana Biyu a Manguno ya tattauna da dattijan Manguno ya ji abubuwan da yake tafiya. Na ce ma yaki ne da ake yin shi a gidajen radio da talbijin. A zo kuma sannan wani babban kuskure da wannan gwamnatin ta zo ta sake yi, domin waɗannan yaran an so macin karfinsu, gwamnatin nan ta je ta bada kuɗi da komandojinsu, aka zo aka bayar, suka je yanzu haka suka zo abin nan suka dawo da yakin nan sabo. An bayan an riga an fara samun sauki, a bayan da aka zo aka bada kuɗi aka su da komandoji, a lokacin suka kashe irin su Kanal Habu Ali da waɗansu makamantansu manya-manyan sojoji. In kana bibiyar abin zaka rika gani, ba siyasa muke fa, ba gyara muke.
Abin da ake cewa shine ba wanda ya ambaci cewa an ba waɗannan mutane kuɗi, an maganan cewa sun amince cewa an musanya su da wasu ƴan kungiyar Boko Haram, sannan aka karɓi wasu ɗaliban makarantar nan na Chibok. Abin da ake faɗa kenan, kai ce na ka samu wannan zancen?
Jaridun ƙasar nan sun buga cewa lalle har da kuɗi, mun karanta a jaridun ƙasar nan. Ba wanda ya fita ya ce mana wannan abin da ake faɗa din ƙarya ne. Har shi ne komandojin, har aka tare su mun ga bidiyon da su ƴan ta'addan suka nuna ba su yi nadama ba, suka zo har suna tunanin cewa har suna taron mutanensu, har suna cewa lalle za su kaddamar da hare-hare, suka kaddamar da hare-haren. Gashi yanzu illan barin kwamandan Boko Haram nan, gashi an je an sake ɗebe ƴaƴan mutane a dafti. Wancan abun bai zame wa gwamnatin nan tarasi ba. Still har ta bari aka zo aka sace ƴaƴa a dafti. Kwamandan da yake kwamandin ariyan ya kamata a ɗauki mataki a kansa, na yanda ya za a yi ma tukun tsakanin dafti zuwa Sandisa har su zo su wuce. Ga jiragen sama da gwamnati take da shi, ga abubuwan da abin nan suke da shi tukun, a ce har waɗannan yaran sun sake ɓata.
A ƙarshen makon nan, jihar Yobe ya zargi rundunar sojan ƙasar da cewa sakacin da suka aikata ne ya haifar da kwashe waɗannan ɗalibai wajen janye jami'an sojan su daga garin na Dapci, wanda mako guda da cinye waɗannan jami'ai, sai maharan suka afka wannan makaranta, suka kuma kwashe waɗannan ɗalibai, wanda har yau babu wanda ya samu komai waɗannan ɗalibai. Gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Kaidam ya ma ƙara ne da ba da wani misali na kai hari makarantar kwanan nan da ke garin Bunyadi a shekarar 2014, wanda aka halaka ɗalibai kusan 50, a lokacin da ya zargin cewa an janye jami'an sojan a wannan gari ne waɗannan mahara suka samu damar kutsawa a wancan lokacin. Gama abin da ke cewa
this kind of instance happens around
A makon jiya, gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa kwamiti domin bincike sace ƴan matan, matakin da bai kwanta wa ƴan Najeriya da dama a rai ba, kasancewa har izuwa wannan lokaci babu wanda ya san ainihin abin da rahoton kwamitin binciken sace ƴan matan Chibok ya kunsa balle gani a zahirance matakan da aka dauka na aiwatar da shawarwarin kwamitin. Ga Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja.
To confirm the presence, composition, scale and disposition of security and place in the chief.
Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro kenan. Major General Babaka Namanguno yayin da ke kaddamar da ƴan kwamitin binciken kwakwaf kan yadda aka sace ɗaliban sakandaren Dabci a jihar Yobe. Za ku duba yadda ainihin tsarin tsaro yake a garin Dabci da ma a makarantar sakandaren ƴan matan kafin a sace su. Ku asusu yadda tsarin na'urorin sadarwa suke aiki a garin Dabci. Ku binciki yadda aka yi aka sace waɗannan ɗalibai. Takamaiman ɗalibai nawa ne aka sace? Ganin akwai rahotanni masu cin karo da juna dangane da hakan. Ku kuma zayyana yadda za a ceto ƴan matan nan a duk inda suke a duniya. Abin da nake son in jaddada muku a nan shine wannan bincike kefa irin na kwakwaf ne, a don haka dole a yi aiki wurjanjan kamar yadda ya kamata. Malam Kabiru Adamu kwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya.
Akwai ɗan matsala kan nadin da misali abinda da Bature ke ce ma Commission of Inquiry aka yi, aka faɗi da shi, aka sa matsana tsaro masu zaman kansu wa'anda kasa an san da zan fi yadda dune ba su da ɓangaranci, ba su da siyasa a cikin, ko kuma ƴan jaridu irin masu zaman kansu wanda ƴan kasa an yadda da su. To kaga wannan ya zama Commission of Inquiry wanda za a bincike babu sani babu sabo.
Sardaunan Damaturu Alhaji Bello Arabi na ɗaya daga cikin dattawa a jihar Yobe.
A baya ma can irin wannan ya taɓa faruwa a Chibok. A lokacin da wannan abu ya faru ma an naɗa irin wannan kwamiti wanda ya bincike masababin ɗaukan yaran nan da kuma inda suke da kuma inda za a yi a dawo da su. Babu wanda ya sake jin motsin wani abu a kai, sai kwatsam rana ɗaya kawai sai muka ji ga wannan abu kuma ya sake faruwa. To a har yanzu a ce an sake kafa wani irin kwamiti irin wannan, shin na bayan kam ai gwamnati kowanne ma duk gwamnati ne? Irin waɗannan abubuwan ne muke gudu har yanzu kar su sake biyo baya.
To sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin jin ci gaban da aka samu akan wannan lamari da kuma fatar nan ba da dadewa ba za a samu ƴan matan dabci 110 da ragowar ƴan matan sakandaren tibab 112 da har yanzu suke hannun kungiyar Boko Haram bayan kusan shekaru 4 da sace su yanzu a madadin wakilan mu Haruna Dauda biyu da kuma Hassan Maina Kaina da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com
kai mata su ne duniya su ne darin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komai dan su muke a ce mu maza bayin mu